Mai sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da fatan kana nan cikin koshin lafiya. Allah Ubangiji ya karbi ibadunmu, ya kuma sanya mu daga cikin masu dacewa da wannan babban dare, wato dai daren Lailatul Qadri, a waɗannan gwalagwalan kwanakin goman ƙarshe na watan azumin Ramadana. Sai kuma ku dan karo sautin radiyonku dan sauraron wani sabon shirin
Babasuda Sarkin Labari,
wanda aikin sa shine ya rairaye ya rage sannan ya tankado muku labarin da suke zuwa kunnuwanku, har ma da bibiyar al'amuran da suke da jibi da sabgogin al'umma, dan ainuni da na gyara ko nemo masala. To a cikin shirin namu na yau, za ku ji cewa wani matashi ya samu gurbin zama a gidan yari, sanadiyar yin turosu a filin Allah da kuma tsakar rana. Shi ko wani makaho, zarginsa ake yi da haɗa baki wajen zambatar wani mutum kuɗi da suka kai sama da miliyan guda. A hannu guda an gurfanar da wani matashi bisa zargin laƙume wasu kuɗaɗe kusan naira 900. Shin ko mai sauraro ya san yadda aka samu kalmar gandai?
Ba a gaya wa yara, abu ne da ake gaya wa babba, wato ya gandare.
To Allah ku dakace mu. A daidai wannan lokaci, kafin mu afka kan rahotannin da muke tafa da su, za mu ɗan yi ratse teburin labarai da muka ƙulla ƙawance da shi, domin na sada ku da Abba Isa Muhammad ya karanto mana labarin da ya zaƙulo mana.
Rundunar 'yan sandan ƙasar nan ta naɗa Ahmad Ilyasu a matsayin sabon kwamishinan 'yan sandan jihar Kano, wanda zai maye gurbin CP Muhammad Wakili. A wata sanarwa da kakakin rundunar 'yan sandan ta ƙasa DCP Frank Mba ya fitar, ya ce babban sifetan 'yan sandan ƙasar nan Muhammad Adamu shine ya bada umarnin naɗin, baya da CP Muhammad Wakili ya cika shekaru 35 yana gudanar da aikin ɗan sanda, ya kuma yi ritaya daga aikin na ɗan sanda. Babban sakataren hukumar jin daɗin alazai ta jihar Kano, Muhammad Abba Danbatta, ya ce ƙarin kuɗin kujerar aikin haji da aka samu a bana ya samo asali ne daga sabbin motocin safa-safa da ake jigilar alazai da su a ƙasa mai tsarki, wanda hukumar ƙasar Saudi Arabia ta ce sun tsufa sai an sake wasu sababbi. Muhammad Abba Danbatta ya bayyana hakan ne a ganawarsa da gidan rediyon Dala, yana mai cewa duba da irin ingantattun tsare-tsare da hukumar ta fito da su a bana, akwai yiwuwar siyar da dukkanin kujerun da aka warewa jihar Kano kimanin 5,418.
An gaishe ka Abba. Da kuma haka ne, za mu je ga karanto wasu daga cikin saƙonnin ra'ayoyinku masu sauraro da ku aiko mana kan jigon rahotannin shirin ranar Litinin, wanda ya kalli batun wani malami mai darasu da ya faɗa halin tsaka mai wuya sakamakon wasu mutane da suke zuwa ɗaukar karatu wajensa. Ƙarshe suka ce kawo kuɗi su yi masa gwalagwalai da taloli. Jakadiya Zarawa Awwal Musa ita ce a yau za ta karanto saƙonnin.
Zan fara ne da saƙon Abban Sultan Kafin Mai Yaƙi, inda yake cewa Allah ya gafarta malam, wannan ya nuna cewa karatun kawai ake amma ta ciki na ciki. Haba malam, sai ka ce ba mai sani ba, Allah ke ba da arziki. Saƙo daga Umma Abubakar ɗan fili. Shi kuwa Abdullahi David cewa yake, haba malam, mai ya kai ka? Ai wannan son zuciya ne, ya Allah ya raba mu da son zuciya ya kare mu. Ita kuwa Maryam Muhammad Sango cewa take, ikon Allah malam, sai a ji tsoron Allah. Ayi binkice anya kuwa malami ne. Sako daga Abdalla Musa Tudun Wadar Dan Kade. Sakon Fatima Andy Sumaila wacewa yake, Allah ya kiyaye mu ya raba mu da ƴan damfara. Za mu karkare da sakon Biliya Kuka Gobirawa, inda yake cewa ke duniya damfara hada su malamai, Allah ya shirya. Masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai ba mu damar karanta nasu ba, mun gani muna godiya.
to sanni zarau.
Yanzu kuwa mai sauraro sai ka gyara zama ka ji jigwar rahotannin shirin Neo.
Ni ba ni na do wannan abun ba haka zalika naje dan yi toilet misalin karfe 12 na rana mun je unguwar daurin aure na zagaya bayan gari shine yan bujalanci suka gani suka ce su ba su yadda da ni ba ni baraho ne akan haka suka dinga duka na sai na amsa laifin da ba ni ne ba
muryar wani matashi mai suna Siraj Ayyuba dan asalin karamar hukumar Wudulke nan tunda fari dai Siraj sun taso ne gari ya gari tun daga karamar hukumar Wudul suka kuma zo unguwar Dakata anan kanan dabu daurin aure da yake lokacin baki bude ne Siraj ya samu wata cimaka kuma nan take ba tare da bata lokaci ba cikin sa ya rude nan fa ya nemi wurin kewayawa to abin ka da bako kuma wanda bai san ko ina ba nan fa ya samu wani filipetel inda ya yi yunkurin sauke turosan da yake buwayarsa kuma ba tare da yin la'akari da cewa rana ce tsaka ba a nan ne fa ƴan suntun yankin suka dakume shi suka kuma ce yana ɗaya daga cikin masu yin sace-sace a yankin har ma suka kai shi wurin ƴan sanda da wani injin wuta wanda suka ce suna zargin sa da satarsa daga nan kuma ƴan sandan suka cike masa takaddar tuhuma suka kuma miƙa shi kotun shari'ar musulunci da ke zamanta a birgiyar PRP ƙarƙashin alƙali Mujtafa Abdul Qadir kuma ko da ɗan sanda mai gabatar da ƙara Sajan Abdullahi Lawan ya karanta masa kunshin tuhumar da ake masa sai ya musanta a nan kotun ta yi umarnin da a kai shi gidan kaso zuwa ranar 19 ga watan gobe a dawo da shi don ci gaba bayan fitowa daga kotun jakadan mu Abubakar Sabo ya zanta da matashin wanda yace shi fa daurin aure suka zo azal din ta fada masa kuma babban abin da yake damun sa shine yayi kwanaki sama da 30 ba tare da ƴan uwansa dake can garin na Wudul sun san inda yake ba domin duk wani kokari da yayi na kiran wata lambar waya wadda ita ce kadai ya haddace ta a rasinsa gwar-gwar dai kansa dan ya sanar da ƴan uwan nasa ta yi tafiya
ni ba ni na do wannan abun ba haka zalika naje dan yi toilet misalin karfe 12 na rana mun je unguwar daurin aure na zagaya bayan gari shine yan bujalanci suka gani suka ce su ba su yadda da ni ba ni baraho ne akan haka suka dinga duka na sai na amsa laifin da ba ni ne ba ban amsa laifin ba shine suka ce to ya da ai su ba da beli na in tafi nace yanzu ni ba mai amsar beli na tunda ni yanzu iya 1000 ce a jikina na duba aljihu na dan dauko 1000 ma ban ganta ba shine suka kira zango division su ma suka yi bincike a kaina suka tabbatar da gaskiya sakamakon da suka gane gaskiya ba su kyan ba shine kowa suka turo ni gaban alkali kwana na 37 a prison fata na da wannan kotun da ta duba mun domin ƴan uwana sakamako ba san halin da nake ciki ba domin hankalin su dai mutukar tashi
to Allah ya raba mu da sharrin mugun ji da mugun gani kai kuma Siraj Allah ya jiyar da ƴan uwan naka domin su san halin da kake ciki kuma wannan rahoto shine a matsayin jigwar rahotannin shirin namu na wannan rana a dan haka mai sauraro kana da damar iya aiko da ra'ayinka akan labar ta lambar waya 08091149 sai mun ji daga gare ka yanzu kuwa sai fannin mu na rayuwar mu a yau wanda daga da Abba Ibrahim Lafazi ya tafi da fannin zuwa kasuwa kuma yake tsakiyar ta a halin yanzu inda yake yin duba akan hada-hada kasuwanci saboda karatuwar sallah bara dai na hada ku da Abba domin na iya kallon sa a wurin wani mai sai da gyale
gyalen laka mai yafai akwai kaloli masu kyau ne a Dajiya
yari goma da bude da yari bai da shira
za ku sai gyale ne a Dajiya
Al'umma dai suna yin tururuwar zuwa kasuwanni domin siyan kayan sallah musamman lokacin da sallar ta karato sai dai kuma a bana sallar ta zo da tasgaro inda al'ummar suke hannu baka hannu ƙwarya wanda ya janyo ƙarancin masu shiga kasuwar siyan kayan sallah a zantawar mu da wasu masu shiga kasuwar mun yi katarin zantawa da su sun bayyana mana yadda suka riski farashin abana
farashin wani gurin na sosoci wani gurin kuma akwai yar tsada-tsada gaskiya farashin da dan sosoci ko da yake dai abubuwan ne sai dai a hankali tunda su ma suna siye da tsada ne
yanzu dai su zan siya gashi kudin ma ba su cika ba naira 100 ce bata cika ba to kuma yanzu neman kudin yanzu gashi nan dai ana ta yi babu wani galaba a kai sai dai hakuri kawai
sai dai wani mai sayar da mayafai da riguna ya ce shi a bangaren sa akwai sauki wanda a hannu guda kuma mai sayar da takalma ya bayyana mana yadda ake siyan takalman manya da na yara
Alhamdulillah kasuwar bana. Farashin ma gaskiya an samu sauki a kasuwa. Kuma kaya yayi sauki a kasuwa tunda yanzu kamar wannan gelan last year 3000 ne sarin shi. To amma yanzu ne sarin shi naira 2500. Kaga an samu ragin 500.
Ainihin hada-hada takalma ta wannan lokacin da kuma shekarar da ta wuce, so gaskiya abin ya dan bambanta. Duba da wannan shekarar kusan manyan takalma aka fi siya. Amma kuma shekarar da ta gabata gaskiya akwai kananan takalma wanda aka fi amfani da su. Gaskiya shekarar da ta wuce takalma sun fudada amma kuma wannan shekarar gaskiya sun dan sassa.
Masu iya magana na cewa sallah biki ɗaya rana da fatan za mu yi sallar lafiya mu gama lafiya. Abba Ibrahim Lafazi Baba Suda.
To Allahumma amin Abba. Bari kuma mu ƙara yi wa kotun shari'ar musulunci da ke zamanta a burger PRP kome ƙarƙashin alƙali Mustapha Abdulkadir inda aka gurfanar da wani matashi mai suna Isya Kutanim bisa tuhumar kuɗi kusan naira 900 wanda mai gidansa da suke yin harkar bureji mai suna Ahmad Haruna dan unguwar Brigade yayi kuma kore dan sanda mai gabatar da ƙara Sajan Abdullahi Lawan ya karanta masa tuhumar nan take amsa inda yace shi ma kuɗin narke masa suka yi kamar kendir shi ma jakadan mu Abubakar Sabo ya zanta da shi jim kadan bayan fitowa daga kotun inda ya tambaye shi ko mai zai ce dangane da yadda aka haihu a ragaya
kudi ka san na buredi yadda suke kowa duk wanda ya san harakar buredi ya san yadda kudi suke narke ma mutum mutum bai aje ba zuwa ce ko ya dauki kudin ya je ya boye yayi wani abin da su kuma shi mai gidan nawa ya san ba haka bane ba shi nawa ake bin sa ana bin sa kudi sun kai miliyan 10
ma'ana ta yaya kudin suke narkewa
eh kawai kudin gidan buredin ne kawai dai suna narkewa ne don mu haka mu ba za mu san ta yadda suke narkewa ba ko duk yanayin lissafin ka kudi ne sun narke ma shi ma ogan nawa ya san haka da 20,000 da 10,000 da 15,000 haka kudin nan ogana ya tara man yau da reni yazo yace yana son kudin sa tashi da
shi ma mai gidan nasa Ahmad Haruna yayi karin aske dangane da dalilin da yasan yayi karar yaran nasa
ko lokacin da muka samu ma matsalar jari da shi a kallan naira 570 haka da aka zo aka ta bayar baki na yafe masa to daga bisani aka yi rubutu cewa ba zai sake maimaita irin wannan abubuwa ba nazo aka je aka ranto kudi aka zo aka bashi aka dora inda ake yi to kuma kasancewa sai aka ƙara samun matsalar da ta fita baya wajen 922
kai me kake fata
fata nake a samu dai maslaha a samu dai su zo da wani abun da zan je in ci gaba da harkoki na shi ma ya je ci gaba da harkar sa
Kotun dai ta sanya ranar 19 ga watan gobe dan ci gaba ta kuma yi umarni da tsare Isyaku har zuwa ranar da za a dawo to Allah ya kyauta to mai sauraro za mu yi ratse kana kuma mu biya ofishin Malam Aminu Bello dan karɓar sakonnin sa
Shakka babu a El Samat komai na mata ne domin mata su ne tushen rayuwa mata malaman al'umma mata hasken rayuwa mata iyayenmu idan babu ku babu gida mata a dangari ohoho ina mata masu son cancada ado don burge mai gida ina mata masu son kece raini a gidan biki ina mata masu son zama taurari wajen caba ado a tsakanin mata masu ji da kansu ku kasance a rukunin kantunan El Samat dake shake da galla galla atamfofin Nigerian Wax Diamond Classic Cote d'Ivoire Brilliance Attitude Fida Touch Chicken Baby Dolce Pattern Holland Swissless, Swiss Atampa, Swiss Cutting, Swiss Boil, the several lishika da materials da suka dace da kwalliyar zamani a bin sha'awa. Dagwas, dagwas. Domin kada a baku labari, rukunin kantonan El Samat sun fara daga lamba 8 Unity Road, lamba 83 Layin Jallaba, da lamba 1 Amana House, da lamba 1 Ibrahimawa kan titin IBB, duk a kasuwar kanton kwari. Sai El Samat dake Ado Bayar Mall, da kuma El Samat dake gidan marigayi Sheikh Khalifa Isa Karabiu, titin Ibrahim Tayo, a kanan Dabo, Nigeria. A kantonan El Samat da karamar riba muka dogara da neman barka
to madalla kuma tunda mun dawo bara mu je ga labarin makahon da ake zargin sa da hada baki da wasu mutane har aka zambanci wani mutum kudi da suka kai sama da miliyan 1 ko menene dalilin yin hakan na san masu sauraro na san jin wannan amsa to ku kwantar da hankulanku ga jaka da Abubakar Sabo da gundarin labarin
mutumin mai suna Garba Abubakar wanda kuma makaho ne ana zargin sa da hada baki da wasu mutane suka kuma karbi kudin wani mutum kusan naira 900 da zumman za su yi masa kuɗi dalar Amurka da kuma naira ta ƙasar nan sai dai daga bisani labarin ya canja shi yasa mutumin da aka karbe wa kuɗin ya baza komarsa bayan watanni hudu da faruwar lamarin sai kawai suka hadu da Malam Garba Makahu nan da nan kuma yasa jami'an yan sanda suka kama shi lamarin daga bisani yan sandan suka gurfanar da shi a gaban kotun shari'a musulunci dake zamanta a Brigade PRP karkashin alkali Mujtaba Abdul Qadir koda dan sanda mai gabatar da kara Sajan Abdullahi Lawan ya karanta masa kunshin tumar nan take amsa sai dai ya ce shi ma fa yaudarar sa akai dan shi ma bai san cewa zamba cikin aminci akai musu ba domin tuni waɗanda ake zargi sun cika wandansu da iska wannan yasa alƙalin kotun ya umarni da akai shi gidan yari har zuwa ranar 19 ga watan gobe a dawo da shi dan ci gaba bayan fitowa daga kotun kuma mun sami zarafin zantawa da shi ga kuma bayanin da ya mana dangane da faruwar lamarin
wannan mutanen da suka yi mana fa wannan ban san inda ma suke bayyana yanda na tsinci lamarin na gaya ma wanda na sani a Lagos wanda muka zauna muna aiki wani company shine ana ce mishi Kabiru ya hada ni da masu wannan wanda suke da canjin dollar din yace na je a gani in mai kyau ne to a canja in ba mai kyau bane kawai mu bar su da kai ni fata sai kawai wannan shari'ar dai Allah ya kawo saukin ta kawai a guna saboda ni dai ba abin da zan ce illa kawai godiya nake Allah ya sa kuma mutun ya karasa shari'ar lafiyar sa kalau
Allah kyauta yasa kuma mu fi karfin zukatan mu Abubakar Sabo Baba Suda
to Abubakar sai mu ce Allah ya raba mu da malmalewar zamani irin wannan kuma gabanin mu kawo muku wannan shiri mun saka wannan labari a shafin mu na Facebook da LFM Kano 88.5 har ma bila adadin din al'umma suka bayyana ra'ayoyin sa kai ciki kuwa har da Sa'id Sala Warawa wanda yace Allah ya sauke wai makaho a hada baki da shi ai zamba cikin aminci shi kuwa Nazira Abubakar Dorayi cewa babbar magana wannan anya kuwa makaho ne shi kuwa Umar Awwal Ibrahim cewa amma hakan da wuya fa El Kamal Umar Scientist yace gaskiya lamarin duniya ba gaskiya yanzu a ce a hada baki da makaho a cuci wani kudi to Allah ya kyauta shin ko mai sauraro ya san yadda aka samu kalmar gandai idan baka sani ba ga zantawar jaka da Hassan Mamuda ya uyi da masanin tarihi Ibrahim Aminu dan iya ta cikin fannin mu na daga taskar Hausa
ai ba wanne gandai ba illa wanda ya isa yi azumi ya kai shekarun yin azumi baya yi ma'ana ba a gaya wa yara abu ne da ake gaya babba wato ya gandare ya ki azumi ya gandare daidai lokacin da ya kamata ya azumi shekarun balaga amma baya yi shi yasa ba yara kanana ake gaya ba sai babba wanda ya girma ce ai gandaran banza ne wato gashi ya gandare ma'ana ya girma amma baya yin azumi da ya kamata da ya wajaba a kansa
lallai fa gandara
anan kuma kotun magistrate mai zamanta a titin Zungeru karkashin mai shari'a Muhammad Idris ta yi umarnin da dan komata wasu mutane guda uku kuma a gurfanar da su a gabanta mutanen sun hadar da Mujtaba Abba da Munir Sunusi da kuma Sani Muhammad Kwaro waɗanda suke da alaka da masarautar Kano mai shari'a Muhammad Idris ya bada umarnin ne bayan hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafe da yaƙi da cin hanci da rashawa wato anti-corruption ta yi roƙo a gaban kotun kan cewar ta gayyace su kuma sun yi buris don haka suka roƙi kotun ta yi amfani da ƙarfinta wajen kamo mutanen ukun don jin bayaninsu game da zargin kuɗi da suka shafi masarautar Kano da suka kai biliyan 4 game da wannan al'amari yasa jakadan Mu'abba Isa Muhammad ya tuntubi mai magana da yawun babbar kotun jihar Kano Baba Juma Ibrahim ta wayar tarho don jin ƙarin bayani
kai hukuma ta anti-corruption wanda sune suka gabatar da roƙonsu a gaban wannan kotu tamu na cewa sun aika masa invitation basu bayyana a gabanta ba saboda haka kuma suka zo gaban kotu suka yi nema cewar kotu ta bada umarnin tilasta musu zuwa tunda da invite din su aka yi basu zo ba so hakika haka ne wannan kotu tamu shine ta amsa wannan roƙo da su anti-corruption suka yi ta bada umarnin cewar ainihin a kamo mata waɗannan mutane wanda suke aiki ko kuma a ainihin wato gargashin masarautar jihar Kano wannan shine abin da ya faru
idan aka ce a kamo su ma'ana kotu tana bayanin cewar ko ta halin kaka ko ko idan suka kawo kansu wata ila
abin da zai iya zuwa da sauki ko kuma hakan ma daidai ne.
Eh an kuma da sai riga sun kawo kansu tunda kotu ta furta wancan umarni na kamu. To ko sun kawo kansu kotun dole a wannan lokaci za a sa za a saka yasu har kuma zuwa lokacin da za a je gaban kotu in an gamsu da bayanin su kuma sai a cire wancan umarni. Amma ba tsawar ba su haka ba wannan umarni da kotu in ta riga ta yi umarni to umarnin yana nan kuma dole ne a yi biyayya ga wannan umarni.
Jim kadan bayan wannan umarni sai ita ma wata babbar kotun jiha ta haramta hukumar karɓar korafe-korafen da yaƙi da cin hanci da rashawa kama mutanen su uku. Kotun dai ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Suleiman Baba na Malam ta ɗau wannan mataki ne bayan da lauyan mutanen uku barista AB Mahmud ya gabatar da buƙatar hakan a gabanta. Alƙalin kotun ya kuma ɗage ci gaba da sauraron shari'ar zuwa ranar 13 ga watan gobe na Yuni. Sai dai a nasa ɓangaren shugaban hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafen da yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano Muhyi Magajiri Mungado ya ce ba shi da wata masaniya kan umarnin kotun da ta dakatar da hukumar kama mutanen uku. To Allah ya kyauta. Kafin mu karkare shirin kuma za ku iya sauraron sa baki ɗaya a shafinmu na internet www.dalfmkano.com. Ko tune in streamer radio, live online radio box, live from Niger, Africa radio, har ma da bibiyar mu a shafinmu na Facebook dalfmkano 88.5.
Baba Suda, sarkin labari.
Mai sauraro lokacin da aka ɗeba mana mu kawo shirin ya cika cup tilas ya zame mana mu disa-disan aya a madadin shugabar kafatanin shirye-shiryen tashar Asma'u Sadiq Baby Nice sai kuma jagoran shirin Ibrahim Abdullahi Tsoron Dinki har ma da ƴan biyar sarakan zazu Mu'azu Musa Ibrahim shine tattaro rahotannin shirin na wannan rana Abdulbasit Abdulmumin Buhari Isa har ma da tallafin Nasir Khalid Abubakar sune su kukkulla sautin shirin. Ni kuma Ali Wali shiryawa nayi sannan na gabatar nake cewa bis salam.